Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Hanifa, wani bom haɗin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Niger 5 a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar jiya Alhamis. Masu aikin ceto da jami'an ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar laka da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ƙaru zuwa aƙalla 104 ciki har da yara 13. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis cewa ƙasar Rasha na shirin kai hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa.
Kanin labaran duniyar kenan. A fannin rahotanni za a ji cewa kasashen Afirka ta yamma masu arzikin man fetur sun gudanar da taro a jamhuriyar Niger domin tattauna hanyoyin inganta harkar man fetur da sauran albarkatun ƙasa.
Bakin da suka zo da na ECOWAS, wasu kasashe wanda ba na ECOWAS kin da za su mahara bisa kan abubuwa iri-iri da a samu bunƙasa cikin wannan aikin na mai da na ma'adanai.
Sai kuma Najeriya, inda jam'iyyar PDP ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar.
In ka je ƙauyukanmu ba mutane, cikin gari ɗar-ɗar ake. To saboda haka me aka yi da mutane za su sani cewa gashi an yi an koma an zauna an yi
baki. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Amma duka bayan kun sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani bom haɗin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Niger 5 a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel, a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bom ɗin, wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji 5 kuma raunata wasu 2, a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yaɗa ta gidan rediyon gwamnati. Fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar Gotheye da ke yankin Tilabiri, wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar Niger, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu. Yankin na yammacin Niger ya shafe shekara da shekaru yana fama da hare-haren masu da'awar jihadi, duk wada ƙoƙarin sojojin ƙasa da ƙasa da aka girke a Sahel don yaƙar 'yan tawayen masu da'awar kishin Islama. Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ƙaru zuwa aƙalla 104 ciki har da yara 13. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka, ya kuma yi awan gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai 80. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis cewa ƙasar Rasha na shirin kai hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa, kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili. Dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda Rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan Ukraine, ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da Rasha za ta yi ma gwamnatin Ukraine, a cewar Blinken. Ya ƙara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da ƙagen zai zo da ita ba. Ya ce cikin abubuwan da kayo ɗin har da ƙago wani abin da za ta kira harin ta'addanci da bama-bamai cikin Rasha, ko kuma ƙago harin jirgin sama mara matuƙi kan farar hula, kai hatta harin makaman guba ma abu ne mai yiwuwa. Blinken ya iso ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York ne bayan da ya canza jadawalin tafiye-tafiyensa don ya zo ya bayyana tsananin al'amarin da ake ciki. yana kan hanyarsa ce ta zuwa ganawa da wasu shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taro a Munich da ake yi kan tsaro a yau dinnan Juma'a. Amurka da kawayenta na yamma na shirin tinkarar yadda mamayar Ukraine da Russia kayi ka shafi yanar sadarwa, ko da kuwa ba yammacin duniya aka yi niyyar aunawa tun asali ba. Na damu matuka, a cewar mataimakiyar Attorney General din Amurka Lisa Monaco a wani taron da aka yi a Munich kan tsaron yanar sadarwa da aka yi ta bidiyo jiya Alhamis, da aka tambaye ta kan yiwuwar fuskantar yaduwar gagarumar matsalar yanar sadarwa idan aka auna Ukraine a harin yanar sadarwa. Wannan ba hasashe bane kawai, a cewar Monaco tana mai nuni da harin yanar sadarwa na NotPetya na watan Yuni shekara ta 2017 da sashin bayanan sirri na sojojin Russia GRU a takaice ya kai. Da farko harin ya shafi wani kamfanin aikin akanta ne a kasar Ukraine, to amma daga bisani sai ya yadu ya shafi sauran kamfanoni a fadin duniya, ciki har da babban kamfanin su din nan na kasar Denmark mai suna Maersk da kuma kamfanin FedEx na kasar Amurka.
An jima kaɗan Ibrahim zai kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu shiga taskar rahotannin namu, inda za a ji yadda ƙasashen yammacin Afirka suka fara gudanar da taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin tattauna hanyoyin inganta ayyukan harkar man fetur da sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta yadda za su tunkari ƙalubale da dama da ake da su a wannan fannin, musamman idan aka yi la'akari da wasu sauye-sauye da zamani ya zo da su. Suleiman Mumini Barma ya kawo mana ƙarin bayani.
Taron wanda ake kira ECOMOF a takaice wani lokaci ne da ƙwararru a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ke tantauna matsalolin da ake fuskanta a wannan fanni, kamar yadda jami'i a kamfanin dillancin man fetur wato SONIDEP Mallam Kabiru Zakari Umaru ke ƙarin bayani.
Duka ƙasashe na ECOWAS nan da shekara goma suka ce ya kamata a samu wani babban taro wanda za a yi duka a hada su tare a gani mi suke yi tare don a samu bunƙasa. Bakin da suka zo da na ECOWAS, wasu ƙasashe wanda ba na ECOWAS kin da za su muhawara bisa kan abubuwa iri-iri don a samu bunƙasa cikin wannan aikin na mai da na ma'adanai.
Zaman na wannan karon da ke matsayin na uku na gudana a wani lokacin da manyan kasashen duniya ke kokarin dakatar da amfani da man fetur da iskar gas. Saboda haka mahalarta taron ke tantauna wannan babban kalubale. Dr. Umar Faruk Ibrahim shine babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu arzikin man fetur APO.
Duniya ta ta an wayi gari yau an ce kowa ya kokari ya bar wannan harkan. Ya so a je a samu abin da ake kira renewable energy, wanda mun ba mu da shi, ba mu da technology inda za mu same shi, kuma ba mu da kuɗin da za mu waje mu nema in muna da abin nan. Bayan haka mu muna da akalla yanzu wurin biliyan 125 na mai a ƙasa, muna da gas fiye da trillion 500 a ƙasa. Shi yasa muka ce to gara mu zo mu zauna tsakanin mu ga abin da ya kamata a yi.
Sayin daka akan aiki da ilmantar da ma'aikatan cikin gida a baki ɗayan waɗannan ƙasashe na daga cikin shawarwarin da ƙwararru suka bayyana a matsayin mafita a maimakon ci gaba da dogara akan hulɗar ayyukan haƙar ma'adanai da ƙasashen da suka ci gaba.
Duk ƙasashen Afirka inda kaga ana haƙan mai ko ana haƙan gas ba 'yan ƙasa kawai ke ba, sai sun samu taimako ko 'yan China ko 'yan Ingila ko 'yan Faransa da sauransu. Ya kuma wa'annan mutanen banda China dukkanin su sun ce za su bar wannan harka. To ashe za a wayi gari muna da man da kuma gas din amma ba za mu iya fitowa da shi ba. Dole abin da za mu samu mu yi amfani da shi mu gina mutanen mu, mu ba su ilimi na kimiyya. Afirka population din mu biliyan 1 da miliyan 300, wa'annan mutane in mun ba su dama ba sai mun fita da kayan waje muna neman masu siya ba. Zancen Niger a ce ta yi nata daban, Nigeria daban, Burkina Faso da in an ce za a ci gaba da haka nan ba za a je ko ina ba. In kasashen Europe za su haɗa kansu su ce suna da European Union ban ga dalilin da sai South Africa mu da muke cancan baya ma ba za mu hada kai mu ce za mu yi abu tare ba.
A wannan juma'a ake kammala wannan taro da wata sanarwar karshen taro mai kunshe da shawarwarin da za a gabatar wa gwamnatocin kasashe mambobin sai da yawo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Daya daga cikin mawuyatan tambayoyi da dama da ake yi game da yuwuwar mamaye Ukraine da Russia za ta yi shine illar da duk wani yakin da za a yi a gabashin Turai zai yi ga batun samar da makamashi ga kasashen Turai waɗanda ke dada dogaro ga albarkatun man ƙasar Russia wajen samar da wutar lantarki, makamashin tafi da masana'antu da harkokin kasuwanci da kuma gidajen jama'a. A cewar hukumar samar da bayanan makamashi ta Amurka, kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya sun sayo sama da kashi 80 cikin 100 na makamashin da suka yi amfani da shi ne daga kasashen waje a shekara ta 2020, wato ya karu daga kashi 65 cikin 100 na shekaru 10 da suka gabata. Daga cikin man fetur din da kasashen kungiyar EU suke sayowa, akasari wato wajen kashi 74 cikin 100 ta bututu ne. Sauran kuma kawo su ake yi yawancin lokaci ta wasu jiragen ruwa na musamman. Kasar Russia ce ta fi samar da man fetur ma kasashen EU wanda ya kai kashi 35 cikin 100 na adadin da suke sayowa daga waje, kuma duka ta bututu ne suke zuwa, kuma da dama suna bin kasar Ukraine ne zuwa yankin tsakiyar Turai. Wani alkali ya yanke hukunci jiya Alhamis cewa tilas tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rantse sannan ya ansa wasu tambayoyi a wani binciken da ake yi a jihar New York kan harkokin kasuwancinsa. Alkali Arthur Engram ya umarci Trump da biyu daga cikin manyan ‘ya’yansa Ivanka da Trump Jr. su yi biyayya ga sammacin da Attorney General din New York Letitia James ta yi masu. Dole Trump da ‘ya’yansa biyu su gurfana don ansa tambayoyi cikin kwanaki 21 a cewar Engram. Engram ya yanke hukuncin ne bayan zaman tsawon sa’o’i biyu na sauraron karar tare da lauyoyin Trump da kuma na ofishin James. Mai kamfanin Microsoft kuma mai bayar da taimako Bill Gates ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan jiya Alhamis a ƙasar ta Pakistan, inda ya tabbatar da ci gaban da ƙasar ta samu a yaƙi da cutar polio. A yayin ziyarar tasa, wadda ita ce ta farko da ya taɓa kaiwa ƙasar ta Pakistan, Gates ya kuma jaddada muhimmancin daƙile yaɗuwar cutar ta polio a Afghanistan mai makwabtaka da ita, saboda a ɗora kan nasarar da aka samu kan cutar a duniya. Pakistan da Afghanistan ne kaɗai ƙasashen da suka rage a duniya masu ɗauke da cutar ta polio da ke ci gaba da gurgunta yara ƙanana. Ko da yake ba a samu rahoton kamuwa da cutar polio ko guda ba a tsawon sama da shekara guda yanzu a ƙasar. Gates ya gaya ma manema labarai a birnin Islamabad a ƙarshen ziyarar tasa a ƙasar ta kudancin Asiya, inda cutar kan gurgunta yara wajen 20,000 a tsawon shekara guda tun daga wajejen shekara ta 1999 da ‘yan kai tana da damar kawar da cutar kwata-kwata.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa jihar Niger, Najeriya, inda jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawar da 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke shan azabar waɗannan 'yan bindiga da tuni gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawar da 'yan bindiga da suka addabi jama'a a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke shan bakar ukubar waɗannan 'yan bindiga da tuni gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda a wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta PDP da ta gudanar a jihar Niger. PDP ta zargi gwamnatin APC da gazawa da kuma maida hankali wajen yaƙi ko kuma fatattakar waɗannan 'yan ta'adda da ke cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Honorable Haruna Labaran shine shugaban PDP a yankin Niger ta gabas.
A wurinmu kullum ake yi, in ka je ƙauyukanmu ba mutane, cikin gari ɗarɗar ake. To saboda haka me aka yi da mutane za su sani cewa gashi an koma an zauna an yi bacci ido biyu? A wahalci ake, an ƙona abincinsu, an kwashe kayansu, an sace iyalansu, a walakanta matanmu da 'yan uwanmu da a kashe su.
Shi ma dai shugaban PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji ya ce sun bankaɗo wani shiri na gwamnatin APC da take shirin yi a yankin da 'yan bindigar suka ɗaiɗaita domin tafka magudi a lokacin babban zaɓe mai zuwa a shekarar baɗi.
Muna da wata majiya wanda ta nuna cewa wasu suna so su yi amfani da rashin tsaro da ake da shi a muya, a shiroro da rafi domin ranar zaɓe su yi mana bazata.
Tuni dai jam'iyyar APC ta maida martani akan wannan zargi na jam'iyyar ta PDP. Alhaji Musa Sarkin Kaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ta APC a jihar Niger.
Gwamnati tana iya kokarin ta saboda me al'amarin tsaro na wannan tabarbarewar da ya faru ba Najeriya ba ce kawai, har da makwabtanta sauran kasashe da ke makwabtaka da Najeriya.
Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaɓen ya zo a ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane. Me za ku ce game da wannan?
To, wannan magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su, domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta. Za ka ga idan abin ya taho su kansu ya da ba ruwansu da ɗan jam'iyyar APC, ba ruwansu da ɗan jam'iyyar PDP ko AFDA ko wata irin jam'iyya.
A yanzu haka dai rahotanni sun nuna cewa akwai dubban 'yan gudun hijira da suka bar garuruwansu a sansa. Sanin 'yan gudun hijira na garuruwan Kwantagora da kuma Gwada ta yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir, yanzu kuma ga wannan somance ɗin.
Alhamdulillahi, gaskiya wannan kwamitin shawarwarin da suka bayar ya yi kyau, domin duk wanda ya ji ko aka bi wannan shawarwarin da suka bayar to zai ba wani tsoro ne ya zo ya yi aiki na bin ka'ida, ya san cewa za a ɗauki doka. Gwamnati ta kyauta da ta yi amincewa waɗancan jinoni ma da ba su abin gaba za a rushe su.
To, idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za ku ji cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Kwashe kwanakin da aka kwasa wa kotun tsaron ƙarrikin zaɓukan ƙanan komi a jihar Kaduna domin jin ƙorafe-ƙorafen zaɓukan da aka yi a baya, kotun ta tashi ba tare da yanke hukunci ba, wanda jam'iyyar PDP ta ce wannan kuma ya saba wa al'ada.
Kotu ta kai kwanakin da aka fata ta daina aiki, ba su yanke hukunci akan ko kara guda ɗaya da muka kai ba.
Da alamu dai rigimar rungumannin faɗin cikukiyar cuna cikin gida a cikin jam'iyyar APC na ƙara ƙaburin da idan ba an yi taka tsantsan ba za ta ƙara cida. jarida domin kuwa duk da kwamitin sunun jami'an jam'iyyar ya ce an riga an shirye shiga zaben zakulo shugabanni wani bangare ya ce idan ba a sauya salon sulhun ba to babu wata maganar sulhu har abada.
Allah ya ce ai sulhu amma ba ka karbi sulhu sakaka da sakarci ba.
Mun so yin komai a Kano misali ko san zuwa Kano ba amma duk jihohin namu da muke na APC ba wanda ba za su samu zuwa wannan taro ba.
Dalamu dai taron gaggan yan kasan da aka ci da gwamnoni masu ci da tsafin gwamnoni da masu mukamai da yan kasuwan da suka ce sun tattara taron ne dan tunkuɗe Najeriya daga dukkanin gargada na ci gabar jawo hankalin gaggan yan kasan da suka riki mukami a baya har ma an ji ɗaya daga cikin tsafin gwamnonin Najeriya na cewa ai waɗanda aka tattaro an can taro da su aka tabkata annatin da aka yi ada
da ɗayan PDP da ɗayan APC su dan wasa guda su dan gote su gode a gyara a jami'a to me aka yi na barna ake so a ce to dan gote ya ga mana da sauran mutane su gwamnonin PDP da na APC su ga mana domin dai tun da lokacin da fara mutun nan da su ake yi
shi kuwa Dattijo Alhaji Bawa Garba ABD da ke cika shekaru 80 a wannan rana ta Juma'a ga yau duniya yake cewa a maimakon shiga siyasa irin wannan shekaru shi yana gani lokaci ne da ya kamata a ce lahira zai tanada
shekara 80 kace zaka shiga siyasa to ka shiga siyasa kai shekaru nawa mu yanzu da muka shiga 80 ai buri na ne in ta gina masallatai
waɗannan fa sai sayan so mun ta muka taso cikin tarin muryoyin da zaku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku babu gargada shiri na 53 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da al'umma ke cewa ya riga ya leka gida-gida gida-gidan kuma amma ta hanyar shari'a kotun sauran karrakin zabukan kanun komi ne jam'iyyar PDP tace ta so ta ji an fada albashi a sanwa aka kada har ma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Mr Felix Hassan Hayat na ga yawa duniya cewa abin dai duk da kotun sauran karakin zaman kanin hukumi a jihar Kano ta yi ya riga ya saba wa al'ada
an yi zabe an kai koke-koke an kafa kotu don sauraron koke-koke nan kotu ta kai kwanakin da aka bata ta daina aiki ba su yanke hukunci akan ko kara guda daya da muka kai ba ba su ce abin da aka yi daidai ne ko ba daidai ba to halin da aka jefa ga demokradiya a jihar Kaduna kenan yanzu wannan abu ya taso daga majalisa wanda ya kamata su ne wakilin mutane amma sun je su yi wani shiri domin a cuce mutane
amma ba ka ganin tunda kun yi maganar su ƴan majalisa har da ƴaƴan ku a ciki
ai muna magana majalisa ne kowa da kowa wurin ai babu zaba ba
da alamu dai kokarin kwakule jijiyar jika aikin da aka samu tsakanin gaggan jam'iyyar APC a jihar Kanawa ta samu tangarda saboda tsohon gwamnan jihar Kanawa Sanata Ibrahim Shekarau din da ke limancin balli gudan da ke ballin barkar juna cikin jam'iyyar APC ya ce idan dai tsarin sulhun da aka tsatsafo da shi daga baya ne ta hanyar tunkuɗa dukkanin iko a bangaren Ganduje to babu maganar sulhu har abada
kwamitin Abdullahi Adamu sun saurare mu tunda muke wannan meeting da su na ji dai an ce sun kai wato rahoton wuncin gadi sai da kaba kuma sai muka ji jam'iyya gaba ɗayan ta shi shugaban jam'iyya ya karba aikin wala Allah za a saki komawa wajen kwamitin Abdullahi Adamu ne a an jingine kwamitin Abdullahi Adamu to gaskiya dai mu ba za mu iya cewa kwamitin da ba mu muka kafa su ba amma dai wannan hukuncin da ake ba za mu taɓa karɓar sa ba mu a shirye muke da mai sulhu amma bisa ƙa'ida a zo da sharuɗan sulhu a baje a yi ta yi har a samu daidaito amma dai mutane su sani Allah ya ce a yi sulhu amma ba ka karɓi sulhu sakaka da sakarci ba.
Ta sai dai kuma shugaban kwamitin sulhun ta yayin jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu jihar Nasarawa da ya bi ƴaƴan jam'iyyar APC zuwa jihohinsa har gida ya ce bisa bayanan da kwamitin shi ya riga ya tattara za a iya yin zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC da aka shirya yi a wannan wata idan dai an bi ka'ida
daga dai abin da muka ba abin zai har kai wannan taro sai dai ko ba a son a yi ko dalili ya zo na daban na ce ko da dai ko da abin amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar binciken da muka yi abin da muka iya tsintsintowa duk jihohin namu da muke na APC ba wanda ba za su samu zuwa wannan taro ba mun so yin komai a Kano misali ba za su zuwa Kano ba amma akwai matakai da jam'iyyar kanta ta dauka akwai wasu gononi da su kawo nasu agaji akan aiki na muke yi a Kano, akwai gwamnatin Jigawa, akwai gwamnatin Kebbi, akwai gwamnatin Yobe wanda shi shugaban mu, suna kokari su ga yadda za a yi a samu fahimta mu samu sala.
Duk da tururuwar turo kan da wasu ƴan jam'iyyar APC ke tafaman yi don taka takarar shugaban kasa, sanata Rochus Oyole Okorochan jihar Imo ya ce shi ya kamata a tsaida. Har ma Okorochan na cewa shine maganin damuwar da ke damar ruwa a Najeriya ta rarrabewar kawunan al'umma, kuma dukkanin bangarorin kasar nan ma su ne sheda.
Shekara 20 da ta wuce na nema, shekara 14 da ta wuce na sake nema, 2015 ma na nema a APC. To mutum na tofiya bai samu abin da yake nema ba, ai sai ci gaba da tafiya. Kuma me nake nema? Kishin al'umma da kishin kasa. A daina talauci, a daina wahala, a daina kisa, kashe-kashe da yake kasar namu Najeriya. Ni na gani kaina cewa na samu dama, na samu harin kai da zaman lafiya a Najeriya. Kuma bana fata cewa zan yi ba. Don riga na yi ba wani fanga da kasan nan kuni gate da ka je baka ga hannun Rochus ba.
Taron gaggan ƴan kasan da ya hada da gwamnoni masu ci da tsafin gwamnoni da manya-manyan ƴan kasuwa daga dukkanin bangarori a Najeriya akan zaben shekarar 2023 fa ya sa wani jigo a jam'iyyar PDP bulaina ga duniya cewa waɗanda suka halarci wannan taro fa sun haɗi leda. Har ma jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne a jihar Jigawa Alhaji Sulalami dana labartawa ƴan Najeriya cewa taro ne na gaggan da babu lada babu la'ada.
An ce gwamnatin Najeriya gabaki daya ba magana fitko ifi sun taru har su dan gute a ce sun Najeriya bayan ku duku aka abubuwan daga fitar ku fito gefe daya dan neman nan fara ya za a yi abubuwan da ke ana mulki yanzu a kushe ga kasar Najeriya yana yana kai Obasanji yayi Kaduna yayi Murgayi Jonathan yayi sannan an yi gwamnati ta ko ina kan kurje bai gida sannan a wai gari manyan da suke amfani abin su zo kuma gida da su ce za su fito Najeriya daga ina idan suka fita.
To kai yanzu menene matsayar ka game da irin wannan yunkurin?
Matsayina shine kaji ko idan akwai barna kowa a jami'ar sai ji game barna gyara ta saboda haka wannan kuyi ce da ta karshe fita mai saboda haka ina jami'a take da dan PDP da dan APC su dan wasa gudaya su dan gote su gudaya a gyara a jami'a to tun suna cinta me akai na barna ake so ce to dan gote ga mana da so mutane su gwamnatin PDP da na APC su gaya mana domin dai tun da lokacin da fara mulkin nan da su ake yi har zuwa yanzu.
A daidai lokacin da wasu dattijai masu shekaru ke sheka gudu don rungumar kujeru a matakai daban-daban a tarayyar Najeriya, Alhaji Dabtabawa Garba ABG da ke cika shekaru 80 a wannan rana ta Juma'a ya ce irin waɗannan mutane to sun barke wa kawunan su ne kadada. Yana mai cewa a shekaru 80 kamata ya yi kawai mutum ya taimaki al'ummar wannan ƙasar da suke cikin wani hali tun da rayuwa ta yi tsada.
Mu koma ga taimakawa rayuwa. Matasa wato motan miliyan 8 za ka kawo kashi 15 za ka biya miliyan 1,300,000 to yawanci mutanen nan ba su da wannan kudin sai mu sa hannu da kai ka biya shi kadan kadan shine kake kara bude talauci
ka shekara 80 ai sai wasu su ce da ba dun bai a ce ko siyasa za ka shiga
ni ina mamakin ma dan siyasan da ya kai shekara 80 ya ce yana so ya shiga siyasa kuma ya kamata ka nemi yin wani abun da za ka tallafawa mutane su rayu shekaran ka 80 ya kamata ka gode wa Allah abubuwan da kai na karuwa da kai iya ka tabbatar ka taimakawa matasa su samu su ma su tashi amma shekara 80 ka je za ka shiga siyasa to ka shiga siyasa kai shekaru nawa mu yanzu da muka shiga 80 ai buri na ne in ta gina masallatai
amma cikin 80 din ka kai ka taba sha'awar siyasa kafin zuwa yanzu
ban taba bane amma kaga ayana suna yi
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun yi wa masu dafifin dafe madafin iko hannun ka mai sanda domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 465 ne su yi sallama daga kan dukkan madafin ikon da suka dafe kamar inda kundin tsarin mulki ya saka a ka'ida. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattara muryoyin da kukan ji mun kawo muku babu wata gada-gada. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tare Abuja sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku kamar inda kowane mako mukan jaddada. Ni Isa Lol Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To da wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai amma a takaice.
Wani bam haɗin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar 5 a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bom din, wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar kuma raunata wasu biyu, a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati. Fashewar bom din ta auku ne a gundumar Gotseye da ke yankin Tilabiri, wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahadar Niger, Burkina Faso da kuma Mali masu fama da rigingimu.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, wato karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada shirin, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.